Rundunar Sojin Sudan tace Amurka da Saudiya ne suka shiga tsakani a tsagaita bude wutar wanda ya fara daga karfe 12 na daren Litinin agogon kasar. Rikici tsakanin dakarun Sojin Sudan da dakarun sa kai RSF ya janyo asarar rayuka da dama tare da raba dubban mutane da muhallinsu. Shin ko ya yanayin Sudan a hali yanzu bayan bangarorin Sojin Sudan biyu da suka haddasa rikicin sun amince da tsagaita bude wuta na tsawon sa'o'i 72. Tambayar da Laiwa Salman Alfarishi wannan jarida a kasar Sudan kenan. A wayar tarho
to alhamdulillah kamar yanda ka faɗa an dan samu tsagaita wuta yau an shiga rana ta biyu kenan ba tare da mun ji koda kara harshashi kwaya dai a sai an harba shi sama ko kuma kara bindiga ba ko kuma alaman ma ana dana bindiga za a harba ta yau muna rana ta biyu ba mu ji wannan ba babu wannan labari babu wani abu makamantar sa a yanzu haka dai kasuwanni ana nan ana hada musamman wato ba fa tsakiyar birnin Khartoum ba unguwannin da suke gefe-gefen birnin Khartoum gabas ne yammaci ne kudanci ne arewaci ne amma ba ainihin ƙaryar tsakiyar birnin Khartoum ba kai ya kasance ma yanzu mafi yawanci larabawa ma da ke tsakiyar birnin Khartoum sukan fita su je ko gabacin birni ko kudancin birni domin su je su yi cefane su dawo sai domin tsakiyar birnin gaskiya an yi asara wacce take ba ta wasa ba tsakiyar birnin an kona kasuwanni an kona an kuma rugurguje manyan benayen larabawa da sauran abubuwa
ya lamarin samun lantarki da ruwan sha da sauran ababen more rayuwa
wanda yake a kauyen Kayayau yafi wanda yake tsakiyar birnin Khartoum jin dadin rayuwa a yanzu babu wutar lantarki babu ruwan sha babu kuma an ba kar lafiya babu asibitin zanda zaka je a karbe ka domin a duba lafiyar ka saboda akwai waɗanda suka jikata da dama kuma har yanzu maganan da nake yi da kai fa akan titi fa ga mutane nan a warwatsa ba a gama kwashi su ba har yanzu ana neman agaji sosai
taya wannan tsagaita wutar zai taimaka ko kuma yake taimaka waɗanda suke da aniyar ficewa daga kasar
wato wannan tsagaitawar da aka yi tamkar ya ba wasu mutane dama ne su fice daga kasar sai dai menene ficewa ce wanda za a iya cewa kare jini buri jini wanda zai dauke ka kai ka a wahalce ki tunda mota ce babu maganar ka hawo jirgin sama komai kudin ka domin ka fita Sudan gaba ɗaya babu wanda zaka iya hawa jirgin sama babu wannan tunda shi iya fudin nan inda jiragen sama suke tashi yana hannun su waɗannan mutane waɗanda suke kokarin karban mulki suna rike da filin jirgin sama to ta ina zaka samu dama har ka fita ta hanyar jirgin sama sai dai kawai abinda za a yi ana yin hikima ne da yan dabaru zaka iya hawa mota daga nan in har Allah ya sa kana jin yaren kasar Ethiopia wato kasar Habasha kenan zaka iya zuwa can in ka je kan iyaka zaka iya musu magana da yaren su to za su iya san cewa kai dan kasar ne ko kuma dan Sudan ne kai mai ruwa biyu wato ya zama mutum ne dan Sudan ne kuma yana da iyaye dangi a cikin kasar Ethiopia to wannan za a barka ka wuce daga can kuma kai inda zaka ko kuma a kasar Misra tana iya iyaka da mu wannan kuma ana iya barin ka ko ba visa ka shiga tunda dama akwai haƙƙin tsakanin kasa da kasa duk kasar da ake da border zaka iya zuwa ka fita sannan wasu kuma sun bi ta hanyoyin Chadi wasu kuma Central Africa sun fice daga kasar sannan kuma wasu sun kama hanya dama wasu ɗan asalin kasar Sudan ta kudu ne su ma sun kama hanya suna ta kwarara zuwa cikin kasashen su
shin kana ganin wannan tsagaitawar zai iya kaiwa ga komawa ga teburin tattaunawa kuwa
a bisa dukkanin alamu a gaskiya ba ma ganin cewa wai wannan tsagaita wutar ma da ake yi da aka yi tamkar wai fadan ne ya kawo karshe ga baki babu wani alamu irin wannan domin kuwa su waɗannan mutanen gashi nan muna kallo ba wai muna ji ba tunda suna rike da gurare muhimmai kullun ana shigo musu da suna kare shuka kawo dakarin su da kuma mugan makamai akan motoci to amma dai ba mu san abin da Allah zai yi ba
a kalla mutane 459 ne suka mutu sai 472 suka jikkata sakamakon rigishin da aka shafe makonni ana gubzawa a birnin Khartoum na kasar Sudan a cewar wakilin hukumar lafiya ta duniya da ke Sudan Idris Abdullahi Babu sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana